waɗannan mawaka da suka hada da Mubarak Abdulkarim da aka fi sani da 442 da wani abokin sa Ola Bayereban Nigeria sun zo birnin Yamai ne takanasu domin neman fasfo a cibiyar ma'aikatar shige da fice Direction de la Surveillance du Territoire wato DST a takaice. Bincike akan takardun da suka gabatar a ofishin kula da fasfo ya bada damar gano cewa takardun bogi ne waɗannan 'yan Najeriya da ke samun rakiyar wani abokin su ɗan Nijar suka zo da su mafarin cafke su inda suka yi kwanaki uku a hannun 'yan sanda kafin daga bisani a wuce da su gidan yari. Lauyan gwamnati wato alkali mai tuhuma Procureur de la République Shehu Musa ya yi mana ƙarin bayani.
Cikin binciken da ake yi a DST sai aka gano da takardun nasu ba na gaskiya ba ne. Takardu ne wanda suka yi a maraɗi suka zo nan da su kuma za su yi passport na Nijar. To binciken da muka yi ya tabbatar da cewa bayan ƙasar mu ba ne. Kenan kayan ba ɗan ƙasar Nijar ba ne. Akwai hanyoyin da kake bi ka samu takardun Nijar wannan na ƙa'ida. Amma haka ba ka tasowa ka ce ka ɗauki takardu na Nijar ka zo ka yi passport na Nijar. Wannan laifi ne wanda dokokin ƙasa ba su yarda da shi ba.
Tunda dai wannan labari ya karaɗe kafafen sada zumunta inda wasu ke cewa an buƙaci waɗannan mawaƙa su biya miliyoyin sefa a matsayin kuɗaɗen beli. To sai dai shugaban ƙungiyar 'yan wasan Hausa Alhaji Ibrahim Yusuf da aka fi sani da sunan Mitu Baban Fele wanda ya ziyarci waɗannan mawaƙa a gidan yarin da suke tsare ya ƙaryatar da batun biyan kuɗi.
Wannan magana ta sai an biya wasu kuɗaɗe sulumin mini ba gaskiya ba ne, kuma masu yin wannan zance suna yin riga malam masallaci ne. Akwai ɗaya daga cikin yaronmu na nan Yamai nan Nijar, wato wani ɗana Suleiman Ramzi, shi ma mawaƙi ne, tare da shi aka kama su gaba ɗaya, saboda shi ne ya kai su a can wurin yin fasfo ɗin, ya rake su ya kai su. To amma su da kansu suka ce ma alkali shi wannan yaro namu ya rako su ne, ya nuna musu wurin da ake wannan takarda, saboda haka sai alkali ya sallame shi, su kuma alkali ya ba da izinin a ci gaba da rike su har a kammala bincike. Kuma na je na gansu suna cikin koshin lafiya.
Shugaban kungiyar jangwarzo ta masu kamfanonin fina-finai da mawaƙan Hausa makoɗin Gobir Nuhu ɗan Maraɗi na cewa rashin neman shawara ne dalilan abin da ya faru da waɗannan takwarorinsu 'yan Najeriya.
Ko Amerika ba ta kai Nijar kiyaye doka ba. Nijar ƙa'idodi ne ake bi, doka bisa doka kenan, su kiyaye duk wani abu da suke so su sani a Nijar. Shin yana iya yiwuwa ko ba zai yiwuwa ba? Mu sun san mu, mun san su, su kira mu su mana wannan tambaya sai mu ba su amsa. In abin da ke yiwuwa ne a dokance ta yadda a yi, mu za mu shige musu gaba.
A cewar alkali mai tuhuma Procureur de la République, akwai yiwuwar binciken waɗannan mawaƙa 442 da Ola ya kwashe watanni shida, wanda kuma idan ba a gano gaskiya ba, doka ta ba da dama a sake sabunta wa'adin bincike na tsawon watanni shida kafin a yanke hukunci. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.